sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba 15 ga watan Disamba shekarar 2021. Cikin shirin za ku ji cewa wasu bindiga sun tare wasu matafiya akan hanyar Kaduna zuwa Zaria. Muna kuma dauke da shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma wasu ra'ayoyi kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama don fara sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum barkanku da asaba tare da fatar kun wayi gari lafiya. Wani babban jami'in jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana cewar yanayin fari a Somalia yana ƙara ta'azzara duk da ruwa da ake samu a wasu sassan kasar. Ian Ridley, shugaban ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya a Somalia, ya ce ruwan sama na baya-bayan nan bai isa ba, kuma matsalar fari na ƙara ta'azzara a ƙasar. Ba samu isasshen ruwan sama ba, don haka muna kiran wannan damunar mai ƙarancin gaske a wannan lokacin. Ridley ya shaidawa sashen Somalia na muryar Amurka a jiya Talata. Ya ƙara da cewar abu mai mahimmanci wannan na zuwa ne akan gazawar damina ko ƙarancin damina a lokutan damina guda biyu da suka gabata. Yanzu muna cikin damina ta uku inda yawan ruwan sama bai kai matsakaicin matsayi ba, shi yasa matsalar fari ke ƙara ta'azzara a ƙasar. Ridley ya ziyarci wasu yankuna da bala'i ya fi kamari a cikin 'yan makonnin nan da yake magana a Mogadishu. Ya ce rijiyoyi da ba su da zurfi sun fara bushewa suna ƙara samun yawan buƙatar rijiyoyi. A jiya Talata, Burtaniya da Pakistan suka ba da shawarar mayar da martani ga duniya baki ɗaya game da haɓaka agajin jin kai ga Afghanistan, wacce ke fuskantar matsananciyar yunwa da taɓarɓarewar tattalin arziki bayan Taliban ta mamaye ƙasar. Christiana Tauna, babban kwamishinan Burtaniya a Islamabad, ya shaidawa wani taron ƙarawa juna sani na ƙasa da ƙasa a Islamabad, babban birnin Pakistan. Tsarin haɗin kan Afghanistan shine burinmu. Ina so in jaddada cewar Burtaniya na ɗaukar matakai da suka dace. Muna ganawa da Taliban. Jami'in diplomasiyar Burtaniya ya jaddada cewar batutuwan da suka shafi yaƙi da ta'addanci, ‘yancin tsiraru, ‘yancin mata da ilimin ‘ya’ya mata na nan a tsarin tattaunawarmu da Taliban. Ministan harkokin wajen Pakistan, Sheikh Mahmud Qureshi, ya shaidawa taron ƙara juna sani cewar gwamnatin Taliban ta baiwa duk ƙasashe da ke makwabtaka da Afghanistan da sauran ƙasashen yankin tabbacin cewa ba za a bari a yi amfani da ƙasar Afghanistan ba wajen kai ta'addanci. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani babban jami'in diplomasiya na Rasha ya yi gargaɗi cewar Moscow za ta mayar da martani ta hanyar soji tare da tura makaman nukiliya na dabara idan NATO bata bada tabbacin kawo ƙarshen faɗa a yankin gabas ba. Kalaman nasa na ƙara dagula alƙibla a arangama da ake yi tsakanin Rasha da ƙasashen yammacin duniya kwanaki kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden da Vladimir Putin na Rasha suka gudanar da wani taron bidiyo na tsawon sa'o'i biyu da nufin sasanta rikici da ya kunno kai kan yunkurin sojojin Rasha da ke kusa kai kan iyakokin Ukraine, inda ake kiyasta cewar Kremlin ta tara dakaru kusan 100. Barazanar matakin na ministan harkokin waje Sergey Burkov na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara samun fargabar cewa Putin na duba yiwuwar ƙara kusawa cikin ƙasar Ukraine a wani mataki na sake mamaye yankin Crimea da Rasha ta yi a shekarar 2014 da kuma ƙwace wani yanki mai yawa na yankin Donbass da ke gabashin Ukraine da ke iyaka da Ukraine da Russia. A cikin wata ganawa ta wayar tarhojiya, Boris Johnson na Burtaniya ya maimaita wa shugaban Russia gargadin cewa duk wani maimaituwar abin da ya faru a shekarar 2014 zai haifar da gagarumin sakamako, kuma duk wani mataki da zai haifar da hatsaniya wanda Russia ta iya sanadi tabbas za ta ga bacin ran kasashen yammaci.
Inan jima kaɗan Yusuf zai dawo da ci gaban labaran. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda ‘yan bindiga suka tare wasu matafiya akan hanyar Kaduna zuwa Zaria, inda suka yi awon gaba da wasu da ba a san adadinsu ba, tare da kisa hadda jikkata wasu. Isa Lawal Ikra na ɗauke da wannan rahoton.
Ɗaya daga cikin waɗanda ‘yan bindigan suka harba lokacin da ya kawo matafiya ɗauki, wanda ke kwance a asibiti domin jinyar harbin da ‘yan bindigan suka yi ma, ya shaida wa muryar Amurka abin da ya faru.
Jiya akwai ‘yan bindiga waɗanda suka zo nan yankin gonan magajin gari, suka dosa harbe-harbe, suka kwasa wanda za su kwasa har sun harbi waɗansu mutane. Mun yi ƙoƙarin kai ɗauki domin a samu daga cikin waɗanda suka harba ɗin nan gawansu mu ɗauka, ba mu san cewar suna kusa ba. Mun je za mu ɗauki wannan gawa kenan, sai suka sake suka buɗe mana wuta. Don a yanzu haka nan maganar nan nima sun harbe ni a kafa duka guda biyu.
Ince na ga cinyoyinka duk jini, hannu duk jini.
Kwarai da gaske.
Harbi ne ko sara?
Harbi ne.
Mutum nawa aka kashe kenan?
To akalla wadda dai na tabbatar da haka mutum uku ne. Don Allah da ikon shi, ina karkashin motan nan, suka dosa ruwan harsasai har tankin motan na mai din ya fashe, mai na ta tsiyaya a wurin kaina. Ganin yanayin gungun da suka yi ga bindoyi aman wuta suke, ni kuma dai sai na kwanta haka nan nayi kamar na mutu.
Wani ganau da garin suke kusa da inda ‘yan bindigan suka tare akan hanyar Kaduna zuwa Zaria dai ya ce an sace mutane da dama.
Ni ina cikin gida sai na ji harbi-harbi, sai ni karfin hali sai ce bari dai in fito, don akwai wata mata da yaranta a goye ga wani yaro a baya a hannu haka, suna tafi suna kuka dukkaninsu.
Sun bar motocin?
Sun bar motocin. Na karɓa yaron nan na sabo shi na ce ki biyo ni.
Ka ce ka ga wani a cikin rauga a gidanka?
Kwarai ko a cikin rauga na, wani babban mutum wanda yake ko kuɗi za a biya shi ba zai shiga wannan waje ba.
Mutanen nan sun kai awa nawa akan hanyar nan?
Mutanen nan tun karfe 8 har karfe 4 suna wajen nan na asuba.
Kun ji labarin ko sun kama mutane bayan harbar-harbar?
Tabbas akwai direban da ya gaya min ni da shi da ya gudu ya ce min ga motan shi can. Yace motan nashi fasinjan da suke ciki gaba daya wa'annan mutane sun tarkata su an tafi da su.
Wannan dai shine kusan karo na uku da ‘yan bindiga ke tare hanyar Kaduna zuwa Zaria. Sai dai wannan kuma shine mafi muni saboda kisan da ‘yan bindigan suka yi. Tunuma masani kan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce shi wannan hali na ‘yan bindigan bai bashi mamaki ba.
‘Yar manuniya ce take nunawa, wato nuna halin ko in kula da rashin maida hankali da gwamnatin Malam Muhammadu Buhari take yi dangane da al'amuran nan da ya shafi tsaro. Ya za a ce an kai hari a hanyar da bata wuce kilomita 65 ba, Kaduna zuwa Zaria, har an kai tun daga farkon dare har an kai kusan zuwa karfe 4. Kuma yaya aka yi su sauran shugabanni ake iya tsare su da ‘ya’yansu da matansu? Amma an kasa tsare al'umma a gurare waɗanda suke takaitattu, kuma ba wai jiya da daddare ba, ai shekaran jiya ma sun tare hanyar Kaduna zuwa Abuja.
Ɗaya daga cikin waɗanda ‘yan bindigan suka jikkata dai ya ce zuwan sojoji ne ya takaita ɓarnar ‘yan bindigan a wannan hari da suka kai. Kamar da yadda shi ma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aluwan ya tabbatar.
Daidai lokacin da muka samu labarin cewa a ‘yan fashin daji sun tare hanyar, nan take muka ankara da sojoji kuma suka kai ɗauki. Kuma ina tabbatar masu sauraronmu da ba don yunkuri wadda jami'an tsaro suka yi ba da abin ya yi muni.
Akwai magana asarar rayuka ne?
Akwai bawan Allah wadda ya rasa a ransa, akwai kuma waɗanda suka ji rauni. Muna masa addu'a Allah ya ji kansa, su kuma wadda suka ji rauni muna masa addu'a Allah ya ba su sauki.
An samu tabbacin wanda aka ce an sace?
Har yanzu da muke wannan maganar ba mu da adadi, babu kuma mutane wanda suka tuntube mu har yanzu dai gaskiya ba mu san ko mutane nawa aka dauka ba.
Duk da rahoton barin motoci birjik da aka ce matafiya sun yi domin tsira da rayukansu a lokacin harin ‘yan bindigan, motoci biyu kawai na iske ba a ɗauke ba lokacin da na je gurin da ‘yan bindigan suka tare akan hanyar ta Kaduna zuwa Zaria. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
A gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Yusuf ya dawo da labarai.
Kusan ɗan majalisu masu ra'ayin mazan jiya 100 ne suka kada ƙuri'a a jiya Talata don nuna adawa da sabbin takunkumin hana yaduwar annobar coronavirus wanda ke fuskantar babbar rauni ga ikon Prime Minister Burtaniya Boris Johnson tare da tambaya game da shugabancinsa. Bayan wata rana da aka yi rashin nasara a fafutukar, Johnson ya fuskanci babbar tawaye ga gwamnatinsa a karon farko daga 'yan jam'iyyarsa kan matakin da ya ce ya zama wajibi don dakile yaduwar sabon nau'in Omicron. Sabbin dokokin waɗanda suka hada da umurtar mutane da su sanya abin rufe fuska a wuraren taron jama'a da kuma amfani da izinin COVID-19 a wasu wurare. An zartar da su ne saboda babbar jam'iyyar adawa ta Labour, amma boren ya ƙara matsin lamba kan Johnson wanda tuni ya shiga wata badakala akan wani rahoto da aka ruwaito daga ofishinsa da ke Downing a bara. Lokacin da Burtaniya ta kasance cikin kullen COVID-19 da kuma gyara mai tsada na gidansa, 'yan majalisar masu tayar da ƙayar baya sun ce ƙuri'ar gargaɗi ce da ya kamata ya canza yadda gwamnati ke gudanar da ayyukanta ko kuma ya fuskanci ƙalubalen shugabanci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ga wannan sakon.
Show.
Allah Ubangiji ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon kyamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan dai mai sauraro na biye da shirin ciwon kyamace a makon da ya gabata, mun yi duba akan matsalar cin zarafin mata da kuma illolinsa ga al'umma. To a yau za mu saurari labarin wata mata, Jamila Sidi Ali Siraju, wacce na tattauna da ita a game da irin cin zarafin da ta fuskanta a lokacin da take tare da mijinta. Ga yadda hirarta mu ta kasance. Hajiya Jamila, kasancewar labarin ki da na fara ji ya ji inci batun cin zarafi. Zan so ki mana tsokaci a game da irin nau'in cin zarafin da kika fuskanta, domin kamar yadda masana suke yin bayani, akwai nau'i da ya shafi abu kamar duka, kyadiya, muskunawa, hana mace walwala, tattalin arziki da dai makamantansu.
Shekara ta 11 da aure, kuma alhamdulillahi a cikin shekara 11 nan bawan Allah da na aura uban ƴaƴana kenan, zaman Allah da Annaba nayi da shi. Eh, dan wane ne amma ba kuɗi, balle a ce to tunda bai min ƙarya ba, in ba shi da shi ni nake yi. Rayuwa ta koya min neman naka shine mutuncinka, in bai yi ba in mishi. Amma a cikin cin zarafa duka, a cikin wanda kika lissafa duka na gansu, wanke-wanke ina yin sha karfe 3 saboda ya tara abokai. Kuma na lura abokan nan dai ƴan fada nake kiransu, ba su da zaman da za a ce ya za mu ƙaru a rayuwa. Kwallo ne sai yau zagin gwamnati, amma kin san shi namiji baka mai shishiga al'amarinsa. Ta kai ta kawo yamari ne na ɗaya, saboda wai ban kashe batala ba, kuma shi kallo ban taɓa zata zan yi aure ba ko namiji ya ɗaga hannu yamari ne. Marin nan kam ban rama ba, amma kuma na kai ƙaransa ba, ba su ta roƙe ni ka in faɗa, ta yi mishi faɗa. To tun a lokacin nan dan man nakan gani ni yana dambe, an goga mai mota ya fito ya ce zai damba da ƴan acha irin dukan da naga yana musu, sai kin tsorata. Naga ya mishi in dai zai ci gaba wannan rayuwa ni bazan iya ba, ya lallashe ni ya bani hakuri. Amma negligence when it comes to in ce mai ce ba ni ya kare, sai ya ce min do you need it, sai na daina tambaya tun tana stage 1 har ta kai stage 4. In kika duba al'umman mu da zamantakewa mu na arewa, yanda ba a ba mu daraja kaman kansa ne, kuma ba wai ba mu da darajan bane, an rufe wa mata baki. Ko ka kai kara a lokacin sa a ce ka yi hakuri ka koma mijinka ne, main reason da yasa ni shiru ban yi magana ba. Ni ɗan uwansa kap na ɗauke su ƴan uwana, kuma in alheri ne da kyautatawa iya ƙoƙari na nayi. Amma sai na lura cewa mahaifinsa bai taɓa suna ba, kuma ban san dalili ba. In har zan iya ce muku dan wane na hau mashin a gidansa, na siyar da kaya na in siya mai da pure water, na ciyar da gidansa, ai ba gori nake yi ba. Ana wa'azi kullun in miji ba shi da shi ku taimaka masa duka iya dai biyayya. Amma a yau a ce na tashi ana bubbuge ni ana shaƙe ni, kuma ya ce san ba shi bane, to wake duka na, ban taɓa yin suna ba, duk haihuwan da nake yi abin da zai daure miki kai. Yau mahaifinsa na da rai, kika kira shi kika tambaye shi ya san mahaifiyata, jikoki uku ne tsakaninsu, kuma babban mutum ne, a ce bai san mahaifiyata ba, ga je jikoki guda uku kuma nasu ne. Shekara 11 matarsa ba ta san mahaifiyata ba.
To kasancewar Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe kwanaki 16 da zimmar kawar da wannan matsala ta cin zarafin mata a faɗin duniya. Mun samu tattaunawa da Malama Ummul Khair Abdulmumin Iliyasu, malamar makaranta kuma mai fafutukar neman 'yancin mata a game da wannan kuduri na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Malama Ummul Khair,
zan so ki mana tsokaci akan irin gwagwarmayar da kike yi a fannin kare 'yancin mata. Akwai wani al'amari da ya tsaya miki a rai
wato hakikanin gaskiya a cikin duka ayyukan da nake yi babu wanda yake wahalar da ni kaman wannan magana ta kare haƙƙin mata da yara. Kullum ka fita sababbin labari zaka ji na abin da ya shafi cin zarafin mata da yara musamman. Akwai wani case da nayi facing wanda kusan zan ce ya daga min hankali ba dan kankani ba. Na wata baiwar Allah ce wadda suka yi aure da mijinta, iyayenta masu hali ne, ya gama university, mahaifinta ya masa hanyar aiki ya zama DSS officer, daga baya suna zaman su iyayenta Allah ya musu rasuwa a gobara. To daga nan wannan bawan Allah tun da ya duba ya ga babu wani wanda zai tsaya akan matarsa, shikenan ya maida ta kaman wata punching bag. Duk lokacin da ya nemi kuɗi daga wajenta bai samu ba, zai wulakanta ta, zai mata rashin mutunci har da duka. Domin sanadiyar dukan da yake mata, akwai lokacin da yake ta yi bari, bayan barin kuma ta yi losing kunnanta na dama, ma'ana ba ta ji a wannan kunni saboda janta da yayi ta yi a ƙasa. Lastly kuma yayi forcing dinta, ta yi signing checkbook dinta wanda ya zama na he can withdraw money duk lokacin da yake so. Yayi seizing wayanta ba ta fita har zuwa lokacin da neighbors dinta suka yi noticing cewa for over 6 months ko motsinta basu ji ba. Kafin suka yi raising alarm muka je muka yi checking. A ƙarshe dai wannan bari da ta yi rashin kula da ita asibiti da kyau, ya zama mahaifanta is affected even after treatment, babu tabbacin cewa za ta sake haihuwa ko babu. Maganan kunni na dama ko an rasa shi domin ba za ta sake ji ba. Duk da cewa wannan case din ya kai kusan shekara 3 yanzu, amma wannan yana cikin cases da na kasa mantawa har yanzu.
Wannan kwanakin 16 majalisar ɗinkin duniya ta kebe, wani irin tasiri kike gani zai yi?
Ina ganin ba kebe kwanakin bane yake da alfanu ko zai wani amfani. Yin amfani da kwanakin da aka kebe shine yake da matukar muhimmanci, domin idan ya zamana an tsara wasu ne jadawali na shirye-shirye da za a dinga gudanarwa a cikin wa'innan kwanakin, from online to offline zuwa gidan su TV, gidan radio, community programs, a dinga gudanar da su daki-daki. Ana farko wayarwa da matan kai su san ƴancin su da haƙƙin su da kuma yadda za su nemi haƙƙin idan an yi kokarin trampling akai. Abu na biyu, a wayar ma da al'umma gaba ɗaya kai wajen sanin muhimmancin ita macen a cikin al'ummar da kuma nuna musu illar wulakantar da ita da cin zarafinta. Sannan bugu da ƙari, a nuna musu cewa akwai wa'inda fa suke tsaye akan kafafuwansu za su kwatarwa mace haƙƙinta, koda a ce ita a zuri'arta ba ta da wanda zai tsaya mata. Idan ana yawan yin irin wa'innan shirye-shirye a tsakanin wa'innan kwanaki, zai zama na mutane sun zama aware of the situation da ake ciki, so abubuwan za su ragu sosai, ya zama na an samu drop back na yin wa'innan abubuwan. Amma ware kwanakin zalla, wani ma bai san an ware wa'innan kwanaki ba, domin ware shine kawai akai ba tare da an yi wani abu da zai assasa sanin muhimmancin kwanakin da aka ware din.
To daga cikin nau'ukan cin zarafin mata akwai fyaɗe, wanda a kwanakin baya ministar harkokin mata a Najeriya ta bayyana ra'ayinta a game da hukuncin da take gani ya dace da laifin yiwa wata mace fyaɗe. Menene ra'ayinki?
Kana ta gaskiya wannan mataki da ministar mata Allah ya saka mata da alkhairi take so a dauka, mataki ne mai kyau tabbatacce wanda koda bai hana gaba ɗaya ba, zai rage to the barest minimum magana ta fyaɗe, saboda yana ɗaya daga cikin major problems da muke facing. Ba a bar tsofaffi ba, ba a bar manya ba, ba a bar ƴan madaidaita ba, kai har da ƙananan yara wanda suke tsammar goyo ma ba su tsira ba. Amma idan ya zama na bayan kaiwa mace fyaɗe an kama ka, sai aka yi rundunar ɗinka useless yadda babu kai babu sake amfana da wata mace. To kinga duk wanda yaga an yi wa ɗan uwansa haka zai ji tsoro sake aikata irin wannan. Saboda shi mai laifi magana ta gaskiya shine zuciyarsa ba ta jin nasiha ko rarrashi. Zuciyar mai laifi hukunci kadai take dauka. To amma yau idan wane ya gani ba dauki wani matakin kirki ba, an bar shi ya je ya dawo, a'a wane ma yayi ya sha, wani ma ba a iya yin komai. Wani kuma highest abin da za a yi ya je prison for some time ne ya dawo. To wannan yana sa za su ji ah to tunda wane yayi ya share ni ma zan iya yi in share, musamman idan ba a kama ni ba. Amma idan aka ce an dauki wannan tsauran mataki kuma an aiwatarwa ɗaya an aiwatarwa biyu, ka ganshi cewa wane fa har abada babu shi, babu sake kusantar koda matarsa ce ta aure. To wannan zai tsorata zuciyar masu aikata wannan laifin, ya zamana sun nesanta da aikata laifin. Ita kanta wacce aka yi wa laifi za a dan rarrashi zuciyarta idan ta ga cewa wanda ya aikata mata laifin an hukunta shi. Emotionally trauma da za ta yi going through zai ragu. Amma problems ɗin da mata suke facing bayan fyaɗe yana biyo bayan yawanci ganin cewa wanda ya yi musu bai makon ya zamana shine abin kyamata, su ne abin kyamata. Da gwamnatin Najeriya za ta taimake mu ta tabbatar da wannan hukunci, ina ganin zai rage sosai harkar maganar fyaɗe a wannan ƙasa.
Akwai wata doka da majalisar tarayya take kokarin tabbatar da ita akan cin zarafin mata, wato Verb Act.
kina gani wannan doka za ta yi nasara wajen yakar wannan matsala ta cin zarafin mata?
Wannan doka ta VAP, wato Violence Against Persons Prohibition, idan da har za a tabbatar da shi, ya zamana ana aiwatar da shi kamar yadda dokar ya zo, tabbas zai rage sosai wajen ganin an rage yawan masu cin zarafin mata a Nigeria. Domin the fact that it covers other aspects, amma ya fi karfafawa akan cin zarafin mata, da yadda ya redefine maganar rape ya nuna illolinsa da kuma matakan da ya kamata a dauka. Tabbatar da wannan doka zai taimaka sosai wajen ganin an rage maganar cin zarafin mata.
To mai sauraro, iya abin da shirin ciwon ya mace wannan makon ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe, idan Allah ya raya mu, mu sake dawowa da ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa nake mana fatar wani lafiya.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke kira ta waya kuna aje mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa radio Amurka, sunana dan da muje daga daraja jihar Niger a Nigeria. Ina kira da gwamnatin jihar Niger kan abubuwan da yake faruwa musamman a nan jihar Niger. Mu da muke nan yankin Zambi gaskiya ya kasance gaban mu sai ina hannu yan ta'adda. Abin da ya kama daga nan a tahiru nan ka gara zuwa Madaka, to wannan wuraren da hanyar da zaka bi duk ina hannu yan ta'adda ne. Abin da ya kama daga Manta zuwa Gurmana zuwa Gujuwa zuwa kokoki hana wanka dai ne kadaga, duk abin da ya kama wannan wuraren a hannu yan ta'adda. Assalamu alaikum sashen Hausa radio Amerika, sunana Kanda Nijo da kabar jihar Neja Nigeria. Ina kira da gwamnatin tarayya kuma wanda ya arewa suka ta cisimi a halin yanzu suka fara zanga-zanga da abubuwan da yake faruwa a jihohinsu yanda 'yan ta'adda suka mamaye wuraren su. In shi ne zai sa gwamnatin tarayya ta ɗauki matakai, Allah ya ba su ikon dokan matakai yanda 'yan arewa za su samu zaman lafiya a Najeriya.
Assalamu alaikum, magana Umar Hassan kan kuri daga nan katsina bakin KCTV ba tare da don Allah don Annabi, ina kira gare ka gwamnatin jihar Katsina don Allah ka taimaka mu yadda gwamnatin Zamfara ya taimaki talakawan shi ya je ya tsufi gaban kasar Nijar cewa taimaka mai da jami'an tsaro su taimaka a yaki ɗan dambin ɗin nan. Mu ma ka taimaka ka je ka roƙo mu shugaba ba zan don a yi tare kada a koro daga Zamfara ta nemo Katsina. Ina roƙo gwamna don Allah ka je ka taimaka ka roƙi shugaban kasar Nijar mu ma mu a taimaka mu daga wannan tsaro da rashin tsaro da ya same mu.
Madallah, da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
An da ji cewar wani babban jami'in jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewar yanayin fari a Somalia yana ƙara ta'azzara, duk kuwa da cewar ana samun ruwan sama a wasu sassan ƙasar daban-daban. A jiya Talata, Burtaniya da Pakistan sun ba da shawarar mayar da martani ga duniya baki daya game da haɓaka agajin jin kai zuwa ga Afghanistan, wacce ke fuskantar matsananciyar yunwa da taɓarɓarewar tattalin arziki tun bayan da Taliban ta kama mulki. Wani babban jami'in diplomasiya na Rasha ya yi gargaɗi cewar Moscow za ta mayar da martani ta hanyar soji tare da tura makaman nukiliya na dabara idan NATO bata ba da tabbacin kawo ƙarshen fada a yankin gabas ba.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zarta fuka mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande, daita na gabatarwa sai Salamun Abo wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau, Sarfila Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya. Assalamu alaikum.